Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Baba Komai kere da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 2 ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
To Sarfil, zababben shugaban Amurka Joe Biden da yake fuskantar tattalin arziki mai fama da kalubaloli sakamakon annobar coronavirus. A jiya Talata ya sha alwashin gina abin da ya kira sabon tattalin arzikin Amurka da zai amfani duk wani ba Amurka idan ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu. A halin da ake ji kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Amurka Mitch McConnell ya ce lokaci ya kure wa 'yan majalisa game da cimma yarjejeniya akan sabon taimako mai dimbin yawa domin rage wa mutane radadin annobar coronavirus. A jiya Talata ne kuma aka kashe mutum biyar ciki har da jinjiri mai watanni 9 a duniya. Yayin da wata mota ta afka wa masu tafiya da sawu a gefen hanya a cewar 'yan sandan Jamus.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za ku ji cewa 'yan majalisun dattawa a Najeriya sun sake yin kira ga shugaban ƙasa game da taɓarɓarewar sha'anin tsaro.
Akwai matsaloli da yawa mala, kuma iyaka gaskiya su ne muna da haƙƙi jama'a, kuma jinin mutane yana kanmu. Idan ba mu yi abin da ya dace ba, wallahi billahi ƙasar nan za ta shiga wani iri na hali.
Biyo bayan zargin da wani ɗan majalisar Birtaniya ya yi wa tsohon shugaban Najeriya Janar Yakubu Gawan. An nemi gwamnati da babban bankin kasar su banki.
Menene yasa bayan shekara 46 sannan Gawan yau maimakon a yaba mashi abubuwan da yawa kasar nan, shikenan sai jaridunmu su dinga buga wannan banzan ƙarya da wannan mutumin yayi.
Haka kuma a daidai lokacin da ake fama da annobar coronavirus, za ku ji kalubalen da ta jefa mutanen da ke dauke da kwayar cutar HIV a Najeriya. Haka nan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin ne ya shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Zababben shugaban Amurka Joe Biden da yake fuskantar tattalin arziki mai fama da kalubaloli sakamakon annobar coronavirus. A jiya Talata ya sha alwashin gina abin da ya kira sabon tattalin arzikin Amurka da zai amfani duk wani ba Amurka idan ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Ya ce nasa ana fama da kuncin rayuwa, amma ina son ku sani cewa taimako na nan tafe. Biden yana faɗa a garinsa na Wilmington da ke jihar Delaware yayin da yake bayyanar da mashawartansa akan tattalin arziki, ciki har da tsohuwar mai kula da ajiyar tarayyar Amurka Janet Yellen da yake niyyar nada ta sakatariyar Bital Malin Amurkan. Biden ya kira ga majalisun kasar inda tattaunawa akan taimakon coronavirus ga ma'aikata da kasuwanci, ya ce tura tsawon watanni su tabbatar da wani shirin taimako mai inganci a cikin watan Disamba tun kafin zababbun 'yan majalisa su kama aiki a cikin watan Janairu. Sai dai ya san da cewa duk wani sabon taimako zai zo da inganci kamar farko. Kana ya yi alƙawarin fito da sabon ƙudurin kashe kuɗin gwamnati da zaran ya fara aiki na wa'adin shekaru huɗu. A hali da ake ji kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Amurka Mitch McConnell ya ce lokaci ya kure wa 'yan majalisa game da cimma yarjejeniya akan sabon taimako mai dimbin yawa domin rage wa mutane radadin annobar coronavirus. Ana sauran kwanaki kalilan majalisa ta kawo ƙarshen zamanta da wannan shekara. 'Yan majalisa ba za su iya cimma fahimta akan tattaunawar da aka kwashe wata da watanni ba a cimma nasara ba. McConnell ya faɗa wa manema labarai a jiya Talata cewa tun da safiya ya tattauna da sakataren Bital Mali Steve Mnuchin da shugaban ma'aikatar fadar White House Mark Meadow ko shugaban ƙasa Donald Trump zai yarda ya sanya hannu akan wata doka. Tsawon watanni hudu kenan da shugaban masu rinjayen yake kan bakarsa cewa dala triliyon 3.3 da majalisar wakilai mai rinjayen 'yan Democrat ta tabbatar da shi cikin watan Yuni ya yi yawa har ma ya haura bukatar taimakon annobar. Shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi sun aike da wani sabon kujeri ga 'yan majalisar Republican da yammacin shekarar jiya Litinin, amma Schumer bai yi wani ƙarin bayani ba a lokacin da manema labarai suka masa tambaya a jiya Talata, yana mai cewa yana kyautar zaton McConnell zai duba wannan batu. A jiya Talata an kashe mutum biyar ciki har da ɗan jinjiri mai watanni tara a duniya, yayin da wata mota ta afka wa masu tafiya da sawu a gefen hanya, a cewar 'yan sandan Jamus. Akalla mutum 14 ne suka jikata. 'Yan sanda a garin Traya da ke kudu maso yammacin Jamus sun kama direban motar mai shekaru 51 a duniya ɗan asalin garin, wanda ya sha abin maye kana ana ganin yana da rashin lafiyar kwakwalwa, in ji mai gabatar da ƙara a wani taron manema labarai. 'Yan sandan sun ce babu wata manufar siyasa a wannan hatsarin da ya faru, amma magajin garin Traya Wolfram Lebe ya gargaɗi hukumomin kada su yi gaggawan yanke hukunci akan wannan lamari. A wata sanarwa, shugaban Jamus Angela Merkel ta jajinta wa iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su.
In an jima kaɗan, Baba zai sake dawowa da labari. Kafin nan, ana ci gaba da tafka muhawara dangane da buƙatar ko ya kamata Najeriya ta nemo sojojin haya su yi mata yaƙi da Boko Haram. Daga Abuja, Hassan Mai na kaina ya haɗo mana da wannan rahoton.
Akwai matsaloli da yawa mala, kuma iyaka gaskiya shi ne muna da haƙƙi jama'a, kuma jinin mutane yana kanmu. Idan ba mu yi abin da ya dace ba, wallahi tallahi ƙasar nan za ta shiga wani irin yanayin hali. Duka yanzu mai duguri da wajejen suka tsina ake yi, idan ya ci gaba zai sake koma yadda lalacin da aka samu a lokacin gwamnatin Jonathan.
Dan majalisar dattawan Najeriya kenan, Sanata Ahmad Babba Kaita ke nuna takaicinsa dangane da rashin tsaro da ya addabi sassa daban-daban na Najeriya. Jim kaɗan bayan zaman majalisar ajiya, biyo bayan ta'azzarar rashin tsaro a Najeriya ne, majalisar dattawan Najeriya ta yi wani zama na musamman ajiya, inda ta nemi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sallami manyan hafsoshin sojojin Najeriya. Kana ya amince da buƙatun da gwamnan jihar Borno, Farfesa Injiniya Babagana Umar Azulum ya gabatar. A cikin buƙatun da farfesan ya gabatar, wanda kuma ke jan hankali shi ne buƙatar Najeriya ta nemo sojojin haya don a yi wannan yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram. Na tambayi Sanata Babba Kaita ko sun amince a nemo tallafi daga sojojin hayar.
Duk abin da zai kawo Najeriya ta zauna lafiya ni bayan da kuka da shi, kuma na san cewa lokacin da muke da sojojin haya a wancan karan sun taimaka mana kwarai da gaske. Saboda haka, tun da akwai matsala yanzu, duk abin da ya kamata Najeriya ta yi don ta samu daidaito kan maganar tsaro ya kamata.
A cewar masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba, ba daidai bane Najeriya ta nemo sojojin haya irin wannan lokaci.
Sojojin Najeriya ba wai sun gaza bane, ba wai ba za su iya bane, ba yadda za a yi hankali ya kama cewa sun kasa yin wannan abu ne. Akwai mai dakile yunkurinsu, akwai abubuwa da ya kamata a zauna a yi nazari a kai a samo kansu, ba wai haka ba. Akwai hatsari da yawa a ce maka wai sai an samu sojojin haya sun zo cikin wannan ƙasa, wannan ba daidai bane.
A cikin bayanan da ya wallafa babban hafsan sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ya ce a gaba ɗaya ba fahimci yadda al'amarin ta'addanci yake ba. Ya ce akwai yiwuwar ta'addanci ya ci gaba a Najeriya har nan da shekaru 20, ko da yake ya danganta da fantsamar matsalar da kuma yadda masu ruwa da tsaki daga sojoji da fararen hula suka tunkare shi. Yana mai cewa wannan matsala ce da ke buƙatar kowa da kowa ya sanya hannu. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Hassan Mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Ga Baba ya dawo da labarai.
Ma'aikatan kiwon lafiya da masu kula da tsofaffi suna cikin Amurkawa na farko da za a ba su maganin rigakafin COVID-19, a cewar kwamitin ba da shawarwari a kan rigakafi na hukumar kula da cututtuka masu yaɗo ta Amurka a jiya Talata. Kwamitin ya kada kuri'a inda mutum 13 suka yi nasara akan mutum ɗaya, cewa da zaran an tabbatar da maganin za a ba da shi ga Amurkawa miliyan 24 ma'aikatan kiwon lafiya da masu kula da tsofaffi, ko da kuwa akwai ƙarancin maganin, yayin da kuma za a gaggauta samar da wani. Shawaran kwamitin shawarwari akan rigakafin na hukumar CDC na zuwa ne yayin da Amurka take ƙara sababbin kamuwa da cutar a faɗin ƙasar. Amurka na da mutum miliyan 4,360 da suka kamu da COVID-19 ya zuwa watan Nuwamba, adadin da akalla ya ninka na watan Oktoba. A jiya Talata, jihar Florida ta zarce mutum miliyan 1 na waɗanda suka kamu da cutar. Gwamnatin Trump ta faɗa cewa ta yiwu a baiwa mutum miliyan 20 maganin rigakafin kafin ƙarshen wannan shekara. Hukumar kula da abinci da magunguna ta FDA ta ce tana duban buƙatar gaggawa da kamfanin harhaɗa magunguna na Pfizer ya gabatar mata akan rigakafin da ya yi. Shi ko kamfanin Moderna ya faɗa a ranar Litinin cewa shi ma zai shigar da irin wannan buƙatar gaggawan akan rigakafi da shi ma ya yi. A ƙarshe, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya tana kira ga hukumomin tarayyar Habasha da ta bata daman shiga matsugunan Dubai 'yan gudun hijirar Eritrea da ke zaune a ƙasan da ba su samun taimakon kayan jin ƙai tun da aka fara yakin Habasha da yankin Tigray a farkon wannan wata. An raba abinci na ƙarshe ga 'yan gudun hijirar Eritrea da yawansu ya kai 66,000 da ke zaune a sansanoni hudu ne kafin gwamnatin Habasha ta fara kai hari a kan Tigray a ranar 4 ga watan Nuwamba.
Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, tsohon dan majalisar dattawan Najeriya kuma tsohon mai taimaka shugaba Goodluck Jonathan kan harkokin majalisa, Sanata Muhammad Abba Aji, ya ce ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da babban bankin kasar su yi tsohon shugaban kasar Janar Yakubu Gawan adalci don wanke shi daga wani zargi da dan majalisar Burtaniya ya yi masa na cewa shi ne ya kwashe rabin kuɗin da ke babban bankin Najeriya a lokacin da yake shugabancin kasar. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda Biyu da ci gaban rahoton.
Tsohon dan majalisar dattawan Najeriya kuma tsohon mai taimakawa shugaba Goodluck Jonathan kan hakokin majalisar dattawa, Sanata Muhammad Abba Aji, ya ce ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da babban bankin kasar siwa tsohon shugaban kasar Janar Yakubu Gawan adalci don wanke shi daga zargin da wani dan majalisar kasar Burtaniya ya masa na cewa ya kwashe rabin kuɗin babban bankin Najeriya lokacin da yake shugaban kasa. A yan kwanakin nan daidai kafafen yaɗa labarai suka ambato Mr. Thomas Sturgeon Hart na bayani a zuwan majalisar Burtaniya cewa tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Yakubu Gawan shi ya kwashe rabin kuɗin babban bankin Najeriya lokacin da yake shugaban kasa. Wannan batu ya ja hankulan 'yan Najeriya da dama, suke hada Sanata Muhammad Abba Ajin wanda a zakan shi ne sakataren kungiyar gwamnoni shiyar Arewa su gabacin Najeriya. Ga ma abin da ke cewa game da wannan zargi da ya ce an yi wa tsohon shugaban kasar Najeriya.
Kaga cikin dokan majalisa dole ne sai ka bi doka sannan ka faɗi ra'ayinka. Kawai shi sai ya zo sai ya ce ai ga wan ya lokacin da ya bar Najeriya ya gudu da rabin kuɗin babban bankin Najeriya. Wannan ya nuna shi ya san nawa ne da a cikin babban banki ɗin, cewa ga wani ya kwashe rabi ya je ya kirga sauran. Ga wani lokacin da ya bar Najeriya a 1975 ya tafi Kampala ne ya je meeting, kuma yana cikin meeting ɗin a Kampala a Uganda aka ce mashi an hamɓarar da gwamnatin shi da tawagar da suka rufa mashi baya suka tafi Kampala suka tara kuɗi ₦300,000 suka bashi kuɗin da ya aljuhunci kenan. Sai Idi Amin ya bashi jirgi ya tafi Lome. Mutumin nan za a ce wai ya kwashi kuɗi ya tafi da shi. Kaga lokacin da Gawan ya zama shugaban ƙasa bai ma cika shekara 40. Yau Gawan yana da shekara 86. Saboda haka menene yasa bayan shekara 46 sannan Gawan yau maimakon a yaba mashi abubuwan da yawa ƙasan nan shikenan sai jaridunmu su dinga buga wannan banzan ƙarya da wannan mutumin yayi.
Babban kaman ƙasa ko wani da albarkacin fadin bakin sa shi yasa shi ya fito ya fadi albarkacin fadin bakin sa.
Eh, akwai albarkacin fadin baki amma kuma shi ba wai yana zuwa yanda zaka fadi abin da kaga dama ba. Ba za ka yi wa mutum sharri ba. Ba wanda ya tashi ya tsaya akan ƙasan nan kaman Gawan. Bayan ya dawo ma aka duba account ɗin shi naira 75,000 ne, kuma duk nairan shi 75,000 ɗin a Najeriya.
Ya soka shugabancin kasa da naira 75,000.
Da naira 75,000.
Turan ta ce ba gani kamar ya kamata ce gwamnatin Najeriya ko kuma ita babban bankin Najeriya ta fito ta kare shi, tunda ya kamata ce akwai bayanai da suke ajiye ko an tafi wannan kuɗi ko babu su.
A bisa gaskiya akwai hakki akan gwamnatin Najeriya da kuma CBN ɗin da kanta wannan babban bankin Najeriya ɗin su fito su ƙaryata wannan magana.
Sanata Muhammad Abba Aji kenan, tsohon ɗan majalisar dattawan Najeriya, kuke kokawa kan sargin da aka yi wa tsohon shugaban kasar Najeriya Janar Yakubu Gawan da cewa shi ya kwashe rabin kuɗin babban bankin Najeriya lokacin da yake shugabancin kasar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
a gai da Haruna Dauda biyu. Annobar coronavirus ta addabi duniya na daga cikin matsalolin da suka maida hannun agogo baya ga samar da magunguna da kuma jinyar masu fama da kwayar cutar HIV AIDS a jihohin Adamawa da Taraba. Wannan na zuwa ne yayin da aka yi bikin ranar tuna da masu dauke da kwayar cutar ta HIV a duniya. Ibrahim Abdulaziz
gare ka. Yayin da kuwa a faɗin duniya ake ma ci gaba da neman bakin zaren magance matsalar annobar cutar coronavirus wato COVID-19. Yanzu haka wasu da wannan annoba ta fi shafa su ne waɗanda ke dauke da kwayar cutar HIV/AIDS. Sakamakon annobar ta COVID-19, masu dauke da kwayar cutar ta HIV/AIDS da dama ne masu rasa rayukansu sabili da walau rashin samun magani ko kuma dokokin da aka kafa na hana zirga-zirga. Malama Farah James da ke zama jami'ar Tuntuba wato coordinator na masu dauke da kwayar cutar ta HIV/AIDS a jihar Adamawa, wanda har ila yau ita ce hadimar gwamnan jihar ta fuskaci masu dauke da wannan cuta, ta bayyana halin da suka shiga sakamakon annobar corona.
Magani kan muna da shi, amma samun kanmu daga mu zo mu karba magani yana bada wahala domin komai yayi tsada. Daga inda masu ciwon suke su zo inda za su karba magani yana da wahala domin yanayi da muka sami kanmu a wannan shekara maganan COVID-19 ya zama ya bada wahala su biya kudin moto da za su zo asibiti su samu magani. Binda muka yi a lokacin da an yi lockdown na COVID-19 mun ɗibi magani muna kai ma mutane har gida, amma kuma ya zama mana da wahala domin ba mu da abun hawa na tafiya haka. So muna so a taimake mu da mota wanda za mu iya mu kai ma mutane magani har gida idan wani abu haka, domin muna shiri ba mu san me zai faru ba, amma dun gobe in wani abu ya faru haka za su samu maganin su a sauƙaƙe ba sai sun yi wahala ba.
To sai dai kuma yayin da ma wasu ke boye wannan cuta, ita ko malama Margaret Daniel da ta kamu da cutar shekaru da dama ta ce lamarin ma ba haka yake ba.
Abin da ya faru da ni ban sanna da HIV ba, san da na zo na yi ciki sai na je antenatal saka guda aka ce gani ina da shi. Sai na zo na fara register na fara karɓar magani, amma na zo na haifi yaran baya ina da yara 8, sauran duka ba su da shi, yaro ɗaya ne yake da shi.
Dr. Chibado Abubakar babban sakataren hukumar yaƙi da yaɗuwar kwayar cutar ta HIV/AIDS a jihar Adamawa ya ko bayyana irin matakan ma da suka dauka.
Ana amfani da gidan rediyo, ana amfani da ma'aikatanmu suna fita su je anguwa da anguwa, ana amfani da masu addini a je coci biya ka a wayar da kan jama'a.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
A gai da Ibrahim Abdulaziz, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Tsarin mulkin karɓa-karɓa a Najeriya na ci gaba da haifar da ra'ayoyi daban-daban a tsakanin masu fashin baki. Jama'a assalamu alaikum. Tun dawowar mulkin demokradiyya a Najeriya a shekarar 1999, wasu manyan jam'iyyun siyasa suke kokarin la'akari da tsarin karɓa-karɓa a tsakanin manyan yankunan ƙasar a wajen tsayar da 'yan takarar shugaban ƙasa, duk da yake ba a shata tsarin a dokar zaɓe ko ta jam'iyyun siyasar ba. Duk da yake tsarin ya yi tasiri a siyasar ƙasar kawo zaɓen shekara ta 2015, wasu manazarta da ma 'yan siyasa na ganin lokaci yayi da za a yi watsi da wannan tsarin tare da la'akari da cancantar ɗan takara ko daga wani yanki ya fito. Tsohon ɗan majalisar wakilai ta tarayya daga jihar Kaduna, Barista Muhammad Musa Soba, na cikin masu wannan ra'ayin.
To ni yadda nake kallon abun gabaki ɗayan shi game da maganan wai maganan mulkin karɓa-karɓa a Najeriya, ni ban gamsu da yanayin ma yadda ake yin mulkin ba. ban gamsu da yanayin yadda wasu 'yan tsiraru masu mulki za su kasa kansu gida-gida kudu arewa gabas yamma Bayarbe Ibo Bahaushe a ce wannan lokacin wane ne wannan lokacin wane ne wannan lokacin wane ne karba karba ta gaskiya a Najeriya za ta zo ne lokacin da mulki ya dawo hannun talaka saboda duk lokacin da ake wannan harkar mulki nan talaka zai fito yayi zabe amma daga ƙarshe a gasa mishi aya a hannu ayi abinda aka ga dama da sunan mulki har yanzu abinda ake kira ci gaba na demokradiya da mulki talaka ya san cewa shi yayi zabe shi yake da iko har yanzu wannan bai tabbata a Najeriya ba saboda haka ni karba karba da nake so in gani a Najeriya shine karba karba ta gaskiya lokacin da mulki zai zo hannun talaka talaka ya ce ga yadda yake so a mulke shi kuma in kai mai mulki ka saba in zabe ya zo ka gani a ƙwaryantuwanka amma ba zabe irin wanda talaka zai tsaya yayi zabe sannan a karbi mulkin kuma a zagayo wani zango na zabe a nuna mishi bai isa ba ko kuma a kama mulkin Allah kwasa ai yadda aka ga dama a talaka kuma a nuna mishi cewa shi baya da ta cewa nashi kawai sai dai ta addu'a cewa masu mulki su yi kokari su taimake shi amma da shi dai almajiri a cikin harkar demokradiya baya ga demokradiya kuma ta gaji cewa shi talaka shine sarki harkar demokradiya saboda shi ke da ƙura kuma wakilci ne kawai duk wani mai mulki a Najeriya wakilci ne kawai aka bashi yanzu dai a wannan zango shekara 21 kenan babu koda kwaya shekara guda daya lokacin da ainihin shi mulki ya dawo hannun talaka shekara ta 2015 an yi gangami an zo an canza gwamnati an kauda jam'iyyar PDP jam'iyyar APC ta zo an kauda mutumin da ake ganin daga kudu yake dan arewa ya zo amma daga ƙarshe su yanzu arewa cikin shekara 5 ba sai su gaya mun yadda za su ce lalle arewa ce take mulki ba menene dadin mulkin arewa a yanzu da take hannun dan arewa ba arewa ita ta fi gasuwa ba ba arewa ne take a watsa ba ba arewa ne take cikin talauci ba ba arewa ne take cikin harkar rashin tsaro da kashe-kashe saboda haka duk inda shugaba zai fito wanda zai iya kwatan 'yan Najeriya daga cikin halin da ake ciki ya Allah dan arewa ne ya Allah dan kudu ne ya Allah dan gabas ne ya Allah dan yamma ne ya dai kasance mutum ne wanda ya san me ake nufi da demokradiya me ake nufi da mulki kuma ya tabbatar cewa ya zo da zuciyar da zai iya taimakon al'umma su kuma al'umma su zama alƙalai randa aka yi zubi na biyu bayan wannan zabe in ya musu daidai su sake zabe shi in bai musu daidai ba su canza so karba karba a wuri na a yadda nake hangenta shine talaka mulki ya koma hannun shi ya zabi mutumin da yake so kuma ya sauke ka a daidai lokacin da yake bukata amma duk wannan karba karba na ƴan boko wannan ya taba wannan ya taba wannan ya taba shekara 21 kenan ana tsaye wuri ɗaya cik kasan ma ƙara nutsewa take to haka duk wani wanda kaje yana maganan ma wani abu karba karba yanzu to ka tabbatar yana cikin gungun ƴan boko wanda kullun burin su su ga sama talakawa ƙasa ko kuma aya a hannu wannan shine ainihin musamman burin su na jiya wannan yayi ni kuma yanzu bari in soyi in ka zo mulki baka da manufa to menene amfanin zuwan mulkin naka saboda haka gaskiya magana ita ce karba karba ta gaskiya za ta zo ne a lokacin da mulki ya dawo hannun talakan Najeriya illa iyaka
a yan watannin da suka wuce ma makusance shugaba Muhammadu Buhari wato mamman daura ya bayyana ra'ayin tsayar da dan takarar shugaban kasa a zaben shekara ta 2023 bisa cancanta ba wai la'akari da yankin da ya fito ba maganar da ta janyo suka daga wani bangare na kasar lamarin da kuma ya sa fadar shugaban kasa ta fito karara ta nisanta kanta da kalaman na mamman daura Professor Bello Muhammad Bada malami ne a Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto kuma mai fashin baki akan lamuran siyasa
na farko dai idan muka ce demokradiya za a bari ta yi aikin ta kamar wadda take a sauran kasashe na duniya shine a ba mutane dama su zabe wanda suke son su zaba kuma a lokacin da ya kamata a yi zabe to idan haka ne to babu dalilin da za a cewa a wannan lokaci wani bangare zai fidda wani shugaba bayan shi kuma wani bangare ya fidda wani shugaba wannan duba da taso ba ina ganin duk wannan wani jakaba yace irin ta siyasa ra'ayi na mamman daura ra'ayin shi ne da ya fada amma kuma idan ka duba ba dama bai ce ra'ayi ne na shugaban kasa ba bai ce ra'ayi ne na jam'iyyar dake mulki ba amma kuma ra'ayi ne da dukkan 'yan Najeriya da suka san muhimmancin demokradiya ai ba su kuka da wannan ra'ayi wannan ra'ayi na aba mutane dama su zabi wanda suke so shi a demokradiyya dada wanda suke so ya hito daga kudancin Najeriya ko arewacin Najeriya ko tsakiyar Najeriya wannan shi a demokradiyya ta gaskiya in za a bada dama a ita
to amma Allah gafarta mallan a can baya jam'iyyu duk da yake ba kundin tsarin mulki bane yayin wannan tsarin to amma dai jam'iyyu sun yi wannan tsarin na ko kuma na bada dama ga wannan bangare da wannan bangare bayan shekaru 8-8 haka saboda wata kila samar da maslaha ta zaman lafiya ko kuma wani abu makamancin haka
to na farko dai ya kamata a duba a gani da aka yi wannan tsari shekara 8-8 din nan shi menene ya kawo mu kasan mu ya kawo zaman lafiya ko ya kawo ci gaba na dai kenan na biyu ba mai iya raba mamman daura da gwamnatin Muhammadu Buhari wata kila kasa wadda suka yi gwamnati ta kasa sai ta izo shi yayi irin wannan magana domin in yayi za a kwashi hankalin mutane a koma a ita cece ku ce tsakanin kudu da arewa ita kuma gwamnati dan samu sauki saboda fitina ta mata yawa an kasa ga tsada abinci ga rashin zaman lafiya ga faduwar darajar naira dole gwamnati hito da wani dan abu wanda zai kwashi hankalin mutane mu komo yamu maimakon hankali mai koma ga gwamnati da kudancin Najeriya da arewa sai a yi ta faɗi-faɗi amma yan ba don haka na ba a demokuraɗiyya ni ban ga wani abin wai sai wani ya fito ya ce wai kamata a zaɓi cancanta ba wannan ba sabon abu ba ne an samu wasu gawulaye sun mai da abin hituna tsakanin kudu da arewa ana rubuce-rubuce ana zage-zage da bai kai kawo ba bayan ga makarantun nemi a rufe daraja kuɗinmu ya faɗi tattalin arzikinmu warwas sannan ga kuma rashin zaman lafiya
to ana gafarta mallam a ƙarshe menene mafita akan wannan al'amari da kuma wannan hali da ka bayyana yanzu haka Najeriya tana ciki
mafita Murtala shine gwamnati ta mai da hankali ga abin da shi ake ce mulki na gwamnati sha'anin tsaro shi inganta sha'anin tattalin arziki shi inganta dan Najeriya babu ruwa ne da ina ne shugaban ƙasa ya fito in dai shugaban ƙasar nan zai mishi adalci ya kwana lafiya lau ya kasuwancin shi lafiya lau ya je wajen aikin shi lafiya lau ya samu abin da ya ci ne da shi ta ƙara daraja ya iya kasuwancin shi da ƙasa sai ƙasa shi shikenan su daina rarraba kawunan mu akan wani abu wai kudu arewa akan kabilanci su gabatar da mulki na gari shugabanci na adalci wanda zai kawo zaman lafiya a ƙasar mu mun gaji da wannan rashin zaman lafiya wanda zai gyara mana tattalin arzikin mu wanda zai sa mu so ƙasar mu mu so junan mu wannan ita ce mafita in ba ita aka ba in sun shekara sa wasu zo suna maganganu da zai kawo rabe-raben mu aikin banza suke mu yanzu mun fara ganewa an yi walƙiya mutane da yawa sun ga inda aka yi
A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Godiya ga wakiliyar tashin Hausa Madina Dauda, Cuba Herodio Dune ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama, ma'assalam.
A gaiyi da Murtala, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice.
To sarfila ta kaice zababben shugaban Amurka Joe Biden da yake fuskantar tattalin arziki mai fama da kalubaloli sakamakon annobar coronavirus a jiya talata ya sha alwashin gina abin da ya kira sabon tattalin arzikin Amurka da zai amfani duk wani ba Amurka idan ya kama aiki a ranar 20 ga watan Janairu ya ce nasa ana fama da kuncin rayuwa amma ina son ku sani cewa taimako na nan tafe Biden yana fada a garinsa na Wilmington da ke jihar Delaware yayin da yake bayyanar da mashawartansa akan tattalin arziki ciki har da tsohuwar mai kula da ajiyar tarayyar Amurka Janet Yellen da yake niyyar nada ta sakatariyar Bital Malin Amurkan a hali da ake ji kuma shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Amurka Mitch McConnell ya ce lokaci ya kure wa 'yan majalisa game da cimma yarjejeniya akan sabon taimako mai ɗanban yawa domin rage wa mutane radadin annobar coronavirus ana sauran kwanaki kalilan majalisa ta kawo ƙarshen zamanta da wannan shekara 'yan majalisa ba za su iya cimma fahimta akan tattaunawar da aka kwashe wata da watanni ba a cimma nasara ba a jiya talata an kashe mutum biyar ciki har da ɗan jinjiri mai watanni 9 a duniya yayin da wata mota ta afka wa masu tafiya da sawu a gefen hanya a cewar 'yan sandan jamus akalla mutum 14 ne suka jikata 'yan sanda a garin Traya da ke kudu maso yammacin Jamus sun kama direban motar mai shekaru 51 a duniya dan asalin garin wanda ya sha abun maye kana ana ganin yana da rashin lafiyar kwakwalwa, inji mai gabatar da kara a wani taron manema labarai.
Masu raro, a nan ne ka karshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku zo su abokan aiki mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na Abuja, Najeriya. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata, za ku iya ziyarci shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya na gabatar da shirin da kuma Tibahiro Jido ne wanda ya ba da umarni na ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfi Lahashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa salamu alaikum.